ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أقار وبوديا ذا الله سبحانه وتعالى وأن تشكن نفاتا صدهوري وانصى يداو دموان مجلسي وأن مسلا جميع البركة جامع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينشي غبرة من اللتافي مفسدات القلوب نا وأن مالمي الشيخ محمد صالح المنجد الله مدعوكتين سركي يقار مسلا فيا يأرض تاشدها قلي أكن جرباوة. Idan ƴan uwa suna biye zama da muka yi sati da ya gabata, mun karanta gaba ta hudu wanda malam ke magana akan at-tarafu sababul li halakil ghayl, cewa facaka da ke cire ni da miƙe kafa cikin ni'imomi yana jawo halakar da wani. ما لا يكفه الجهد فإن الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله يبين إن شوى إذا ينا نفن يهلك الدوة القرية توسي أمرتي ما سملكي دما سدوكي ينفع شاكا سي أمرتي سدين لا آغا الله أما سي سكنغني sai wannan ya bada lafiya san Allah subhanahu wataala ya halakar da su. To muhalli shahid anan shine a mafi yawan lokaci idan shugabanni da masu kuɗi suka kangare suka koma facaka da ke cire ni da ni ke kafa cikin ni'imomi ba tare da sanin gidan lahira ba, to haka nan zaka ga talakawa suna jin su akan wannan mummunan tada. To wannan kuma yana jawo halakar su masu mulkin masu kuɗin da kuma su talakawan da suke kwaikwayon su. Sannan mun karanta gaba ta biyar cewa ke cire ni da facaka sababi ne daga cikin sababan da ke hana mutum aikata kyawawan aiki. Malai ya kawo labarin waɗannan munafiƙai waɗanda suka santake suka ƙi fita yaƙin Tabuk. Babban dalilin da ya sanya suka santake suka ƙi fita yaƙin Tabuk saboda tsoron zafin rana da kuma irin hali na yalwa da suke ciki da inuwa da sanyi da jin daɗi. Daga nan Allah subhanahu wataala ya ce musu qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun, a gaya musu cewa zafin wutan jahannama tafi wannan zafin da suke kyama suke ƙi idan da a ce suna da kan gado suna fahimtar al'amura. Sannan mun karanta gaba ta shida wacce take nuni akan cewa facaka da ke cire ni na daga cikin sababban da ke cin gyaran kaddaran Allah. Idan mutum yana cikin facaka, yana cikin walwala, yana cikin ni'imomi ba ƙaƙƙautawa, idan Allah ya takura wannan arzikin da ya bashi ya kwace arzikin ya maida shi talaka, ko ya kwace gidaje da yake da shi, ko ya kwace motoci da yake da shi, ko wani matsayi da yake da shi, to sai zuciyar dan adam sai ta rika ganin cewa Allah bai kyauta ba, ba haka ya kamata a yi ba. Ko da mutum bai faɗi da bakin shi ba, amma dai zuciyar shi ta kan raya masa cewa ba haka ya kamata ba. Kuma za ka fahimci wannan idan kana jin irin ta'aliqin da masu wannan kayayyaki na facaka suke yi akan Allah. Misali, idan ka ɗauki waɗanda da Allah ya danƙa musu mulki, sai kuma yanzu ya kwace mulkin a hannunsu sai ya ba wasu. Idan ka ji irin baƙaƙen maganganun da suke ma Allah, da baƙaƙen maganganu da suke ma malamai da suke karantar da al'umma hanyar Allah, to zai alamta maka irin yadda suke jin zafin Allah. Dan mene zai kwace mulki daga hannunsu ya ba wasu, a daidai lokacin da yake su ma jiya a hannun wasu aka kwace mulkin aka ba su. to wannan dai duka alama ce da ke nuni akan cewa shi dan adam idan aka raba shi da arziki idan aka raba shi da dukiya in aka raba shi da jin dadi da kyalekyale na rayuwar duniya sai zuciyar shi ta rika karanta mai cewa Allah bai mishi adalci ba ko Allah bai mishi daidai ba ko da bai faɗi wannan karara ba amma irin ta'aliqin da zai rika yi ka tambaye shi ya rayuwar duniya ya rayuwa ita wannan rayuwar me za a yi da ita me za a yi da wannan rayuwar to yanzu wannan rayuwar ta wace ce ta Allah ce kuma Allah ke juya ta yadda ya ga dama Allah ke ɗiban arziki da wanda ya ga dama ya kuma bada ta ga wanda ya ga dama to wani talauci sai sanya shi kuma yana baƙaƙen maganganu akan Allah subhanahu wataala to har sai a ƙarshe malai yake kawo mana wata magana wacce take mai yiwuwa ƙila mu maganta ke mana wani gwangwarangwa amma haka yake cewa haƙuri da talauci ya fi sauƙi fiye da haƙuri da arziki wanda Allah ya yi shi talaka ya fi iya haƙuri ya bi Allah sama da wanda yake mai kuɗi mai kuɗi ya fi kusa da kangare ma Allah talaka ya fi kusa da da'a ga Allah shi ne malai yake cewa haƙuri akan talauci ya fi sauƙi fiye da haƙuri akan arziki sau da yawa idan mutum yana cikin halin talauci kana iya gaya mishi gaskiya ya karɓa so da yawa in mutum yana cikin halin arziki kana iya gaya mishi gaskiya ya kore ta a mafi yawan lokaci faɗin gaskiya ga mai arziki ya fi wahala fiye da faɗin gaskiya ga talaka talakawa ne za ga idan mutum ya ga ba shi da shi sai ga to wurin koma masallaci in ta ambatan Allah bari in rika zuwa majalisi ina sauraron karatun tafa amma wanda ke da kuɗi ba zai wannan ba duk cikansu dai jarabawoyi ne guda biyu da talauci da arziki duk jarabawa ce idan Allah ya azurta wani ba lasisi ne da ke nuni Allah baya san shi ba kamar yadda yake in Allah ya talauta wani ba lasisi ne da ke nuni akan Allah yana san shi ba duka jarabawa ne guda biyu illa kawai wane ne ya sarrafa irin nashi jarabawan a tafarkin Allah akwai wani kuɗi ya riga ka shiga aljanna kana nan kana ganin yana cin mai kyau ya sha mai kyau ya shiga mota mai kyau ya shiga gida mai kyau amma kuma ya sarrafa arzikin shi a tafarkin Allah sai ya riga ka shiga aljanna kamar misali yanzu ɗauko wanda Allah ya ba shi dukiya da azumi ya ciyar da mutum miliyan ɗaya da dukiyar halal ya ciyar da mutum miliyan ɗaya in aka sha ruwa za ku samu abin da za ku ci za ku samu abin da za ku sha da ku da 'ya'yanku irin farin cikin da za ku yi a duniya Allah kaɗai san iya darajar da zai samu ba ƙaramin daraja ba ce kenan za a ba shi ladan aƙalla masu azumi mutum miliyan ɗaya to kaga ladan masu azumi mutum miliyan ɗaya ƙaramin daraja ce ai ba ƙarama ba ce da shi yasa da talauci da arziki baya nuni akan wai Allah ya fi son wani kamar Allah ya talauta mutum a ce to ya nuna Allah ya fi son shi ko Allah ya azurta shi ya nuna Allah ya fi son shi a'a ya talauta shi sai ya gudanar da talaucin shi a tafarkin Allah ya azurta shi sai ya gudanar da arzikin shi a tafarkin Allah to idan mai arziki zai gudanar da arzikin shi a tafarkin Allah ai ba zai shiga cikin mutarafin ba kun gane ba zai shiga cikin mutarafi ne ba ƴan facaka ƴan kecere ne ƴan miƙe ƙafa kawai a hole a yi abin da dama ɗauki misali Abdurrahman bin Auf ai mai arziki ne duk abin da ya ɗauka ya tasa a gaba ya ce zai juya zaga sai Allah ya buɗa masa sai ya arziki tun a maka shi ne arziki ne lokacin da aka zo garin Madina annabi ya haɗa abokantaka tsakankanin mutanen Makka da mutanen Madina saboda mutanen Makka baƙi ne kuma kun san irin ƴan uwanta na ƙarshe da mutanen Madina suka nuna wanda a tarihin ɗan adam ba a taɓa samun irin wannan ƴan uwantan ba mutum ya zo ya raba gidan shi biyu ka zaɓi wanda kake so a ciki ba wai shi ne zai zaɓan maka ba yana da mata biyu ya kira ka ya ce ga mata biyu zaɓo wacce kake so a ciki in sake ta tai idda ka aure ta. Ba wai shi ne zai ce maka to dama ina neman kai da wance shikenan ga ta nan, a'a zai ce ga matan nan guda biyu kalle su da kyau wacce ce kake so a ciki, sai ka zaɓo wacce kake so sai ya sake ta sai ka aura. In yana da gonaki, ina da gona a wuri kaza, ina da gona a wuri kaza, duka za mu je ka gani ka zaɓo wacce kake so a ciki, ya baka har abada, kuma ba maganin wai ya baka aro ko bashi ba. Duk wani abin da mutum ya mallaka sai ya raba biyu, sai ba ɗan uwan shi mutumin Makka. To shi Abraham bin Awf da ɗan uwan shi mutumin Madina ya raba dukiyan shi biyu, yace zo ka zaɓa. Sai yace barakallahu laka fi malika dullani ila suqi, yace rike dukiyanka Allah ya ƙara ma albarka. Sai amma ni din Makka kuwa kawai bai yadda da kaskanci ba ma na karba. Ya shiga kasuwa ya kasa ya saida, ya kasa ya saida, sai da arzikin shi ya dawo ya daran ma da dama daga cikin mutanen Madina, ballantana baki mutanen Makka. To irin wannan ne arzikin wanda yake ya mallaki arzikin da ba iyaka, amma zai zo zai yi azumi, ya zo zai sha ruwa, an kawo mishi abincin da zai ci, amma ya kasa cin abincin yana kuka yana faɗin ni yanzu ina tsoron ya za mu sadu da Allah, na tuna ɗan uwana Mus'ab bin Umair irin yadda ya mutu cikin talauci. In aka ja likafani aka rufe kansa sai kafafu su fito, in aka ja aka rufe kafafu sai kanshi ya bayyana. Daga ƙarshe annabi ya ce ku rufe kan ku kyale kafafu, haka nan aka je aka kai shi makwancin shi kafafun shi a buɗe. Ya ce kuma tare fa muka taso muna gugurmiya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, na tuna da wani bai ci komai cikin arzikin duniyan nan ba ya koma ga Allah, na tuna da wani to anya wannan ba ta baibaye ne ko duniya take mana ba, Allah yana nufin ya kama mu da ko ya gama ba mu arzikin mu a rayuwar duniya. Sayyidina Abraham bin Awf ya kasa cin abincin, ya ce a ɗauki abincin ba zai iya ci ba. To kai ka san wannan duniya ba ta mantar da shi Allah ba, duniya ba ta shagaltar da shi ba. Kuma inda za ka gane wannan shi ne lokacin da aka kashe Sayyidina Umar. Wane ne ya shiga gaba ya ci gaba da yin mutane sallah, ya nuna yana tsawon farko kenan bayan liman, waye? Abraham bin Awf. Lokacin da aka kashe Sayyidina Umar, Abraham bin Awf ne in ban manta ba, ko shi ko Ibn Mas'ud, Abraham ne yana bayan Sayyidina Umar. Da haka a masallaci yana sahun gaba yana gab da liman, to kuma gashi ne kuɗin gaske ne. To wannan kai ka san arziki bai shagaltar da shi ba. To in ka ɗauki irin Sayyidina Uthman, masu kuɗin gaske ne, sai dai kawai hidima ga addini. Mutum ya je ya sayi raƙumi dubu, jama'a raƙumi dubu, ba raƙumin kawai ba, da kayan abincin da raƙuman ke ɗauke da su. Raƙumi zai iya ɗaukan buhun masara biyar shida fa, a sa mishi buhu shida zai ɗauka. To a ce kowane raƙumi yana ɗauke da buhun masara, ka ce buhu biyu, buhu dubu biyu kenan. To lokaci ɗaya a ce maka mutum ya cire kuɗin shi ya siya wannan fi sabilillahi, ai kai ka san wannan ya san amfanin dukiya. Dukiya bai sanya shi ya zama cikin mutarafi na ba. So irin waɗannan ne idan Allah ya azurta bawa, sai ya yi haƙuri da wannan jarabawan da Allah ya mishi na arziki, ya sanya dukiyar shi a tafarkin Allah, to wannan dukiyar ma jalla da ita, mutum bai shiga cikin mutarafin ba. Idan mutum ya zama cikin talakawa, sai ya rafka daga talauci, kuma amma bai da hanyar Allah ba, to wannan ya kangare ya taɓi ga wahalan duniya, kuma akwai alaman zai ɗanɗana wahalar gidan lahira. Allah ka tsare ni. To shi yasa ba wai arziki shi ne aiki ba, ba kuma talauci shi ne gwaninta ba. Da haka nakan ta faɗin wannan saboda kar talakawa mu rika tsammanin wai yanzu kamar mu ne na Allah, masu kuɗi su ne kangarorin Allah, ba haka yake ba. Kawai wane ne ya tafiyar da jarabawan da Allah ya masa irin yadda Allah ke so? Sai ka gane kuɗi ya shiga aljanna, kai kana nan kana raƙa-raƙa. Shi an yi hankali ya kwanta ya yi sallah nagartacciya ya yi sadaka, ba abin da bai bana alkhairi. Irin yadda sahabbai suka kawo kukansu ga annabi sallallahu alaihi wasallama, zahaba ahlud dufuri bil ujuri, talakawa suka kawo kukan su cewa manzon Allah masu arziki sun tafi da lada. Sun tafi da lada kawai. A wata riwaya ce bidati wani ilmi. A wata riwaya yace masu kuɗi sun tafi darajoji sun tafi da dawwamammiyar ni'ima a gidan aljanna. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nusum wa yahujjuna wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yace wa yahujjuna wa ya'tamirun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mun yi daidai suna sallah kamar yadda muke yi, suna azumi kamar yadda muke yi, amma bambancin su da mu suna aikin haji, mu ba mu da halin yin aikin haji. Cikin mu nan waye ke da miliyan 8 da zai bugi kirji ya je biya? Amma ne kuɗi zai bugi kirji ya biya miliyan 8 har ya biya mu waɗansu? Dama ce. Waya a wannan shekarun zai kai ka umra, wane ne ke da halin yin haka? Shi ne kuɗi yana da hali, zai je kusanci Allah. Wai ta sadaka, suna sadaka. Sai ne kuɗi kawai zai gina masallaci, sai je ya gina makaranta, sai ce ina marayu, ya ɗauki nauyin marayu 5,000. Wani ce na ɗauki nauyin aurar da gwagware ko marayu mutum 100, kirin wannan sifika na jihar Naija. Nan take ba da miliyan 50. Kai ina ka ga miliyan 50? Wai ta sadaqun. Wani ne nan marayun da ke karkashin shi Allah kadai san iyakan su. Annabi ya ce ni da mai tallafa maraya haka muke a aljanna. Yana nan yana ciyar da dukiyansa. To kaga wani ai dama ce wanda yake tallafa bai da ita. To shine masu kuɗi suka kai wannan kukan. A talakawa suka kai wannan kukan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce to zan gaya muku abin da in kuka yi duk wanda ka riga ka shiga gaban shi ba zai taɓa kamo ka ba. Wanda kuma ya riga ya wuce ka kana fara wannan za ka kamo shi. Kun ji wata daraja. Wanda ka wuce shi ba zai taɓa kawo ka ba. Wanda kuma ya wuce ka kana fara wannan za ka kamo shi. Sai Annabi ya ce bayan kowace sallan farilla subhanallahi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kun ji abin da Annabi ya ba su. Shikenan talaka suka yi ta murna suka ji suka dora. Wannan dai zikiri da muke bayan sallah, wanda shedan baya bari mu ci gaba din nan. Ana gama sallah sai shedan ya baka sharp sharp daga wani da kirbi din da pi 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 pi. Sallah 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 sallah. Ya gama 33 amma bai faɗi kwara uku ka tamanni ba. Ya za a yi shedan ya dada wannan darajan, ka famu wannan darajan, wallahi ba zai yadda ba. Sai ya san yadda zai hudo maka. Alhamdulillah 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 shikenan. Allah akbar 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 Allah akbar. Mutum ya gama wannan bai faɗi katamamman sunan Allah guda biyar ba. Bai faɗi subhanallahi daidai ba, bai faɗi alhamdulillah daidai ba, bai faɗi Allahu akbar daidai ba. Me yasa? Saboda shaidan ba zai iya haƙuri ya ga an bi Allah a samu darajoji da dawwamammiyar ni'ima a cikin gidan aljanna ba. Ba zai yadda ka kamo wanda suka fi ka da imani kuma wanda kai musu nisa su kasa kamo ka ba. Shikenan, talaka suka riƙe wannan. To ka san labari, in ya wuce mutum ɗaya mutum biyu zai koyuwa. Sai wannan talaka ya ce mai kuɗi, ai mun samu wani sirri daga Annabi, wallahi mun kamo ku. To zan gaya mana mana. Ah, ba zan faɗi ba. To yau da kullum wani mai kuɗin ya ɗan yi ma wani talaka alheri. Kun gane da amfanin kuɗin kenan aiki. Ya mishi wani alheri, to bari dai in gaya maka, amma ni da kai ne. Ai manzo Allah ce in muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza mun kamo ku. Nan da nan kawai sai labari ya yaɗu cikin masu kuɗi. Sai ma sun sai ka koma suna yi. To yanzu tuna ka da me zaka samu ni kuɗi? Sai suka ce a koma gurin Annabi a sake kai kuka. Da suka je suka kai kuka ce ya manzon Allah masu kuɗin juwan nan sirri da ka bamu. Sun ji wannan jalabi da ka bamu. Ko? Jalabi. Sun ji wannan jalabi na alkhairi da ka bamu. Su ma sun dora. Wata amsa Annabi ya ba su a ƙarshe. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Sai ku yi haƙuri, wannan falalan Allah ce yakan ba da ita ga wanda ya ga dama. Shikenan. To kaga ai darajar kuɗi ba kaɗan bane, amma kaga ba na itira ba na abin nan ba, taraf ba. To Allah madaukakin sarki ka azurta mu da dukiya na halal, kuma ka sa mu aiwatar da wannan jarabawa na dukiya irin yadda kake so ka yi da shi, wanda kuma ka kaddara mu talauci a cikin mu. Allah ka taimake mu talaucin ya tafi akan tafarkin da kake so ka yi da shi. Malamai sun yi wani sabani, shi tarka mai haƙuri da mai kuɗi ne godiya, wane ka daraja a wurin Allah? Sabanin malamai ne, al-ghani al-faqir as-sabir wal-ghani ash-shakir. Ba darajojin musulunci a tsakankanin ash-shukr wa as-sabr. Shi yasa malamai suka ce as-sabr shi ne rajin addini, ash-shukr shi ne ɗaya rajin addini. Zaka addini musulunci gabaki ɗaya kawai ka raba shi daga ash-shukr sai as-sabr. Duk abin da ya wuta a ƙarƙashin as-sabr kake yi ko ash-shukr. Kila an gane. To sai malamai suka samu sabani, wanne ya daraja a wurin Allah? Ka zama cikin al-fuqara amma masu haƙuri, ko ka shiga cikin al-aghniya masu godiya? Ko ban tambaye ku ba, na san wanda za ku zaɓa ba wanda zai ce na zai zama matalauci. Kowa zai ce mu dai mu zama cikin masu kuɗi masu godiya. Kai talauci ba yi da daɗi. Wanzu Allah yana neman tsari daga talauci, wa uzu daga minal kufuri wal faqari. Talauci ba yi da daɗi. Allah ka raba mu da talauci, Allah ka azurta mu da halal, kuma ka taimake mu mu aiwatar da arzikin da ka ba mu ta hanyar da kake so ka yarda da shi. Wurin da za mu tashi ne inda malaka ce zan mu tarifi fi sunnati nabawiyya, irin yadda sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama suka zargi kecere ni da facaka ni. A can baya mun kawo da Qur'ani girin, wannan kuma zai kawo maka sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai yace warada nahyi an tarfi'a min al-ahadith an-nawawiyya, an shubu hadisi dama daga cikin hadisan Allah ta'ala wanda suke hani akan facaka da kecere ni tahziran minhu. Wadannan nasoshi na hadisai sun zo ne suna masu tsoratarwa daga yin facaka da kecere ni, da miƙe ƙafa da Allah ya ta'allaq al-qalbu bid-dunya, sun tsoratar ne saboda kada zuciya ta rataye da ko wayin zamisa fi malazzatihi, kada zuciya ta buka cikin dunya wa mut'iha za'ila, da kuma ainihin kyalkyalanta masu gushewa. Malazzat kayan jin daɗi, mata kyalkyali. To kada zuciyar ɗan adam ta nutse wurin facaka, wurin kyalkyalan duniya da ni'imomin duniya masu gushewa. To sai nasoshin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka tsoratar akan wato attara facaka kenan da ke cire ni. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. سيدنا أبو سعيد الخدري يكي شوال الله من ذن الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر يا ذونا وترانا أكن منبري وإنما تاكلا منبري داما. Mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da matakala guda uku ne. Shi yasa waɗansu malamai suke cewa ƙari akan guda ukun nan ma bid'a ce. Da haka mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da matakala guda uku. Farko da na biyu sai kullu ruwa. Yace wajalasna haulahu, mu kuma sai muka zo muka kewaye annabi sallallahu alaihi wa sallama. Fa qala, sai manzon Allah yace inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zaharatid dunya wa zinatiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin manyan abin da nake muku tsoro bayana shine inna mimma akhafu alaikum min ba'di, cikin ababe manyan da nake muku tsoro a bayana, ma yuftahu alaikum min zaharatid dunya, shine abin da za a bude muku na kyalkyalcen duniya. Zahara kenan kyalkyalan duniya, wa zinatiha da kuma ainihin kyalkyalanta. Zahara kayan kwalliyanta, zina kayan kwalliyanta, kayan adanta. babban abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke mana tsoro kenan abin da za a bude mana nikelikelin duniya idan kasa ta fito da kawanta duniya ta fito da kawanta to a wannan lokaci manzon Allah yana jin mana tsoro me ya dalilin jin tsoron nan mutane da yawa za su halaka mutane da yawa za su rafkana mutane da yawa za su waye gari suna mummune su yammata suna kafirai waɗansu su yammata suna mummune su waye gari suna kafirai suna saida addininsu da dan abin da bai takara ya karya ba neman roman duniya idan kaga ana yankan kai saboda ni zaharatud duniya wa zinataha in kaji ana cewa wai an kama wani ya an yanke mishi gaba wata an yanke mata nono an kwakwale mu wani yaro ido duk ne ake nima duniyar da ake nima da kyalkyalanta wani ne ya gaza hakuri yaga yana son ya facaka sai ga kawai sadan da zai dauka kenan in kaji ana ce maka an zo an yi kidnapping me ake nima duniya da kyalkyalanta in kaji an ce maka waɗansu suna luwadi me suke nima duniya da kyalkyalanta har sai ka je wani abun banta kai ci wai sai a ce maka wai waɗansu dalibai yanzu abin ya ma yawaita wai dalibai sarwa gurin bokaye wai suna neman a rika ba su sa'a su ci jarabawa cin jarabawa magana ce guda ɗaya ƙoƙari in ka baza ƙoƙarinka akai karatu ka gane inda baka gane ba kai tambaya in za a yi test ka zauna ka kwana kana karatu in za a yi jaraba ka kwana kana karatu kana bibiya shi kenan maganan karatu kenan wai amma duk ba za a yaka ba sai mutum ya je gurin boka wai a bashi taimako wai ya ci jarabawa har shi ne na gaya muku wai waɗansu sun je gurin boka a basu sa'an cin jaraba aka ce to sai sun zo da wata yarinya fara wai yarinya faran wai za a yi amfani da maniyinta ne wai za a haɗa magani tun anan ka san an kafirce ma Allah me ya alaƙar cin jarabawa da wata faran yarinya har a cewa ana neman kaza daga jikinta kun ga inda sharorin ke fitowa duk duniya ake nema da irin wannan sharo waɗansu sun ƙosa su yi arziki sun yi ma Allah gaggawa sai su kauce ma hanya to shi yasa manzon Allah ce tsoron da yake mana kenan a waɗansu hadisai ma manzon Allah yana cewa ne in aka buɗe muku duniyan ku koma kuna rigi-rigi a cikinta kamar yadda waɗanda suka zo kafin ku suka kuna rigi dan duk yanzu haka muke kawai rigi-rigin yanzu ya za a yi ni kuɗi kuɗi kowa kuɗi ana iya kura da komai amma banda kuɗi da kyalkyalan duniya ana iya kura da mutunci duk mutuncinka ana iya kura da kai duk iliminka ana iya kura da kai duk tsoron Allahnka ana iya hakura da kai amma kuɗi fa ba za a iya hakura da kuɗi ba shi yasa in ka zama talaka a yau ko kai ne liman wani na iya zuwa ya zage ka wani lokaci wa'azi ma kawai za ka yi sai wani ya ce ya gane da shi kake yi zai ƙara bin ka sallah a daidai lokacin da yake ka je ciya manni local government zai dubi wanda ya haifi shi ya zage shi sai dai ce ranka shi daɗe a yi dai haƙuri a yi haƙuri kuma gobe yana nan a mane kun gane don haka ana iya haƙuri da komi duk wani abu na tsoron Allah na mutunci na ilimi mutum zai iya haƙura da shi amma kuɗi fa mutum ba zai iya haƙuri da shi ba da sauran ƙyalƙyalan duniya yana nan a manne da masu mulki manne da masu kuɗi yanzu misali yanzu a ce maka ba wani sani na kamar da shi na wanda zai wanke ya goge da mai shi to in ba tattake ba sai iyayen shi sun kira shi sun kusa tsine mishi ka mai da kanka bawa a banza kuma wallahi ba da banza bane wallahi addini ya yarda da wannan kuma shike ba ilimi albarka sayyidina abdullahi dan abbasin yakan rika yin mazai da zagi shi yana kan abin hawa shi kuma ibnu abbas kanin annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam amma shi ne yana kafa yana jin zan doki in aka ce me yasa haka yace wallahi haka aka ce mu rika yin malaman mu haka a ce ka ce mu rika yin malaman mu mu rika ba su mu ba da kanmu sosai ne musu hidima wannan dawo a cikin kisan magabata to wani a ce mu wani malami yaka a ce duk sati ɗaya ko sati biyu zai dauko kayan shi ya wanke mishi saboda ya samu albarkan ilimi to iyayen shi sai sun kasu ne mishi za su ce yana bauta a banza amma wani zai iya zuwa gidan wani mai sarauta yi ta bauta ga doki ba shi da aikin yi sai kashin doki mu'amala da kashin doki da shi dai da dokin dokin ya fi shi daraja ya fi shi gata amma sai a rika ganin to ai ne kuri akwai ranan da insha Allah shi mara kan samu salatin za dan jefe shi da shi to kaga za iya hakuri da komai amma banda duniya da kilikilanta to manzon Allah yana mana tsoron wannan saboda in haka ya faru to waɗansu za su halaka waɗansu za su zama rafkananni waɗansu za su sai da addininsu da ɗan abin da bai takara ya karya ba waɗansu za su yi yadda su bar addini kamar yadda muka ba da misalan na masu yankan kai da wayi galibinsu daga sharka ne ake ba su wannan lasisi daga sharka ne to Allah shi rabu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد اندي يتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظن الله يتي إن الدنيا حلوة خضرة للي دنيا حلوة حلاوة أليوة أدقى نعيك تشوى أليوه دقى حلو ذاكي شين حلو أدمي ذاكي وسيأكى تشوى للي دنيا حلوة أباتي من ذاكي خبرة ذات قول يا شتر ونغاني أن المثال عند من ذن الله يبقى واتو ما لم يسكتش أبديو لي أنا كود من ذن الله ينا صفا تدوني دكايا مرمري وان دكايا مرمري نذاك دا أبو غاش كوري مي كو مي كنشي مي دائي زوش عند أدم كان زيا واتنش كسام أقل mai kyau mai zaki ka samu abarba mai kyau mai zaki da kanshi ka sami ayaba mai kyau mai zaki mai kanshi ka samu inabi manya masu kyau masu zaki in waɗannan kayan marmarin masu kyau masu zaki ko baka sha to sai ka ji zuciyarka abin ya burge ka to ka ji inda manzon Allah sifanta duniya haka duniya take ruɗi take da shi tana da kanshin da ba shi da hakika tana da kyan da ba shi da hakika to da haka take rudan mutane ko kuma ya kasance annabi ya buga wannan misali ne saboda saurin bushewanta duk abin da ka gan shi kore duk inda ka ba shi sati ɗaya sati biyu sati ɗaya ya koma baki kuma in ganye ne yanzu ka gan shi kore ciro shi in ka aje shi kafin wata ɗaya ya yi baki ya lalace to annabi yana gaya mana irin yadda duniya take ga ta a zahiri kyakkyawa ga ta a zahiri da daɗi da ƙanshi a zahiri tana kama zukata amma kuma ƙarshen al'amari nan da nan duniya take gushewa na gaya muku wallahi akwai wani abu da kan taban al'ajabi akwai mutanen da mu mun san su lokacin muna yara mun ɗauke su kamar su ma waɗansu tsofaffi ne a wancan lokacin kun gane mun ɗauke su kamar waɗansu tsofaffi ne ashe ba tsofaffi ba ne amma yanzu ga shi tsufan ta zo musu yanzu ba maganar riga suke yi ba sai ka gan shi da riga daban wando daban sai ka gan shi ya wanke riga ya sa ba guga sai ka gan shi hulun shi ba irin wannan karin ake mata ba in ya ɗan wanke hulun shi da omo kawai sai idan ku faɗe shi ba kari duk an wuce wannan yanzu ba maganar karya hula ake yi ba maganar guga ake yi ba maganin yanzu a cikin kwalliya ake yi ba magana ne kawai yanzu ana jiran ajali ya sako a yi a gama duk an wuce wancan ga ƙunshin ko kai ka kalli akwai wanda zaka ka san su a da ɗan gayu ne suna sa manyan kaya suna sa kaya masu tsada amma yanzu haka zaka gan shi in ya sa riga sai kwana bakwai da ita shi kai ne kake ta riga yanzu shi ba ta riga yake yi ba ta riga yake yi ba shi yanzu kawai yana jiran Allah ne ya sa ya cika da imani Allah ya ƙara ma Alhaji Aminu ɗan tashin lafiya ya ƙara mishi imani ya sa ya gama lafiya kowa ya ji irin kalmomin da ya ta yaɗawa aka yi ta yaɗawa a shekarar nan ba abin da ya rasa, amma yanzu shekaru a sun zo an kai shekara 90, shi yanzu ba maganar abinci yake yi ba, ba maganar riga yake yi ba, kai da kake maganar riga shi wani dan alawayyan ita ce damuwarsa. Za ka je yana faɗin ne dai fata nan Allah ya sa in cika da imani, babban abin da yake faɗi kenan. Kuma dubi irin yadda ya taimaki al'umma, ya taimaki addini, kuma ya taimaki sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma yanzu ba ta gida yake wata mota yake yi ba. Akwai wani mai kuɗin gaske a ƙasar Saudiya, Ar-Rajihi. Duk wanda ke zuwa ƙasar Saudiya ya san bankun Rajihi. Ar-Rajihi wani mutum ne mai kuɗi na ƙarshe, har sun faɗa adadin kuɗin nashi, na manci adadin kuɗin dala miliyoyin kuɗaɗe ne. Amma daga talauci ya fara, da ba yi da komi, ya dan fara kasuwanci, a siya a saida, a saya a saida, sai da ya kasance mutumin nan kuɗin shi a duniya yana daga cikin wanda za ka kididdige su masu kuɗi. Amma abin da ya yi kyau shi ya samu waɗansu kuɗaɗe, ya babba ‘ya’yan shi, ya ba waye, ya ba waye, ya ba shi tauri. Na gina muku duniyan ku, ni kuma ku bari in gina lahira. Gabaki ɗaya kuɗin nashi ya ɗauka sadaukar da shi fi sabilillah. Ya ce aje kawai ita taimakon addini, ana da'awa, ana isar da saƙon Allah. Ya ce shi yanzu ne ya rage mishi. Ba da bukatar ba. Wannan farko da kari da kake ganin duniya tana nuna maka yanzu kai kuɗi, kai gida, kai mota. Wallahi yana da limit, yana da iyaka. Akwai lokacin da yake ba maganan gida kake yi ba. Ba maganan kuɗi kake yi ba, ba maganan mota kake yi ba. Ba maganar riga kake ba, duk an wuce wannan. Duk an wuce wannan lokacin. To shi ne manzon Allah ke gaya mana a cikin wannan hadisi, inna ad-dunya hulwatun khabira, duniya aba ce mai zaƙi, mai daɗi, khabira ga ta koriya da ka fata na biyawa a kanta. Sai dai a ɗayan fasaran kuma nan da nan take gushewa. Sai manzon Allah ce wa inna Allah mustakhlifukum fiha, ana nan Allah zai sanya ku ku zama mamaya a ban ƙasa. Ko Allah zai sa ku zama masu mamaye ban ƙasan, da kuɗin da ke ciki, da gidajen da ke ciki, da motocin da ke ciki, da mulkin da ke ciki, da suna da ke ciki, ana nan Allah zai sa ku ne set ɗin ku ne za su mamaye duniya. Fa yanzura kayfa ta'malun, daga nan Allah zai ga ku kuma irin naku takwa. Baka ƴan uwana, ga mu gabaki ɗaya duk cikinmu nan muna cikin wannan. Yanzu Allah ya sa mu ne yanzu a rayuwar duniya, to Allah zai ga yadda zai yi. Akwai wanda yake kila yana nan yana ta zagin waɗansu shugabanni, yana ta zagin waɗansu manya, yana ta zagin kaza, to yanzu daman ta zo wurinka. Da a gidajenmu ai mun jikoki ne, aka zo muka dawo ‘ya’ya, domin kakannin sun rasu, iyayenmu su ne masu gidan, sai muka dawo ‘ya’yan gida. To yanzu ɗin mu karan kanmu iyayen namu sun rasu, mu ne masu gidan, ko ba mu ne masu gidan ba? Gobe kuma za mu zama mu ne kakannin. Duk yadda kake jin ƙuruciyar nan, kana jin lafiya, kana jin kai ɗan gayu ne, kana jin menene, haka za ka ga jikoki sun zo suna wasa da kai gobe. Sannu baba, wane ne kace? Kai baba, kai matsalanka kenan, baka gane mutane. Ɗazu na wuce ka tambaye ni, na ce maka Ibrahim ne, kuma yanzu ka ƙara tambaya na wasan kaka da jika. Ka zama jika, haka za a yi ta wasa da kai. In ka zo guri ana a tashi a ɗan mammatsa, a ba babu guri, a ba babu guri. Wallahi tallahi, duk wanda rayuwa ta yi mishi tsawo cikin maka zai koma. Duk wanda rayuwa ta yi mishi tsawo cikin maka zai koma. Da haka baba, tun yanzu kai shadda ba ne, shaddo, kai tsada mu da wani shadda. Ai na sa yadi kusan kowane yadi ɗaya 10,000, kai ka damu da wannan. Shi yanzu in ya ɗan samu ɗan alawayyan shi, wando da bai riga daban, ya ishe shi rayuwar duniya. Ba maganan ya kwanta a gado ba ne. Duk yanzu an wuce wannan gaban, to haka nan mu ma za mu koma. To shi ne Allah zai sa mu mai a ban ƙasa, zai ga kuma irin takunmu, zai ga irin abin da za mu aikata. Har jama'a, ku yi taka tsantsan da duniya, ku yi taka tsantsan da duniya, ba ku mai a ban duniya. Kawai sai ta baka guri ka faɗo, in ka faɗo ɗin kuma ka kare rayi daga lokacin nan.
za mu iya jin yanka ba. Allah ya na amma gashi nan yanzu na executive order da yake badawa shine fa executive ja shine number 1 ko guri ko ayi daga wani ka ganshi an sa mishi handcuff a hannu wani ka ganshi an yanke mishi hukunci wani kaza an kwace kaza an kwace kaza an kwace kaza an kwace kaza ai mishi fallafa da tonan a duniya da shi da ayyan shi cewa ba a shi farawan gwa dan Allah dan wani fitta take cikin to shi ne man fatta san da duniya na ga ya muku sayyidina Abu Hurairah yake bayani akan ma'anin taqwa shine fatta qudu ne muri ne da ƙayoyi a ce ana so kai tafiya a wurin ba za ka tsora kafa ba sai ka tabbatar da akwai aminci a wurin to haka ake so ka rika duniya duk inda za ka tsora kafa a wurin tabbatar akwai aminci ba kaya kenan wannan zai sa ba za ka ta sauri a duniya wai kai ka kosa ba za ka bi duniya a hankali shine ma'anar fatta duniya ku tsoraci duniya saboda irin kalikalin da ke cikin ta na ƙarya da irin ruɗin da ke cikin ta da irin kaskanci da walakancin da take gadar mu ne santa daga ƙarshe sai mutum ya zama aikin gwamnati da su ake yi yanzu kuma ya zama aikin gwamnati sai ya zo masallaci to mai imani ma kenan alhamdulillah sai ya dawo masallaci sai ya shiga cikin ƴan kwamiti ai fa rijima da shi ai ta bala'i ai ta bala'i mallam azumi saboda ya zama aikin gwamnati amma ba aikin yi sai dai bala'i da kuma ƴan kwamiti a masallaci wannan Allah ya ce wata kunnisa haka nan ku tsoraci mataye saboda mataye suna da rudi suna da yaudara makirai kai da kunna azim a daidai lokacin da aka ce inna kaida shaytani kana da'ifan kaidin shaytan mai rauni ne amma mata fa inna kaida kunna azim na shaytan mai rauni ne amma na mata mai girma ne wallahi duk ba idda baka tsammani ya mace ta san inda za ta zurma ka shi yasa kada ran kada ham maganin kar ayi kar a fara kar ka kai kanka ne kusa da yaya mata ku zauna nesa nesa ba su san ka ba baka san su ba baka san garbin da ake samu in an kusance su ba su ma ba san garbin da ake samu in ka kusanci mutum ba da haka a zauna nesa nesa amma in ba haka nan ba ya mace ina gaya maka wallahi ma kiran gaske ce kai ya mata makirai Allah ka shidantar da su to in banda makirci ta yaya zaki je ki kulla mutum kullalliya ke kika kira shi daki wa ghallaqatil abwaba ki kira shi daki fa amadin yaron gidanta fa yaranta ki kira shi daki ki kulla kofofi ki ce mishi haitalaka yace innahu rabbi ahsana maswa innahu la yanni mutsarin Allah kuma daga baya yake biyo kawai sai ki fara kukan ƙarya kina pretending ni wallahi ba zan yarda ba ni wani wannan yare in rike ka amana amma kai ne zaka ci amana na na fito wanka kawai yaro ka zo kawai inda ka zo kana neman ka durmushe ni ta fi shafa mai idan ta toka fa sai mace ta rantsuwa da Allah ce ta kuka duk ƙarya ne ta san kuma ƙarya take yi ta san ƙarya take in ta karɓi da ƴan uwanta mata sai su yi wasa su tafa ai na kifa su ne na kifa shi ne ta san ƙarya take yi to wani ba zai gane ba musamman ƴan uwana matasa duk inda ya gata ta zo mini tana kuka wallahi ka taimaki addinin musulunci ni wallahi ba ni da gata ne ana neman wane dan Allah ne ka taimake ni ce mata to kin ga wannan ita malam Uthman shi ne ma bayan wallahi ka sala ne ka gudu in ba ka kai ka tabo kada ku tsaya ustaz fa cikin ustazai wata baiwar Allah cikin dalibai kyakkyawan gaske ina gaya maka wallahi ina gaya maka da ma'anar wannan kalman kyau ba wai kawai naje ka nayi ka ba sai ya ma aje ta samu dan wani ustazu wanda ustazun nan ko ka tamamman budurwa bai da ita wai tsira kai mishi fatawan wai ita mijinta wai bai kaza bai kaza bai kaza bai kaza ta dauko abubuwa masu zurfi na zamantakewan aure wai ta kai wancan ustaz ta wai yana ta kokari yaje mai sai na kira shi na ce zo mene wancan take me kuke yi da wancan me take ce maka me kake ce mata a'a ta zo da kaza ta zo da kaza ne ce mun taba sun kai shashasha bane sai yanzu kai yanzu wannan matsalan kai ka san wani ba cikin ta baka san komai a ciki ba gawa da matan shi biyu gawa da matan shi uku gawa ne yayi aure ba za ka iya ce mata ki je ki tambayi wannan wani ba ka ba ta amsan ƙarya to bai san makirci ba to haka nake shawartan ku ƴan uwa tunda manzon Allah ya ce wata kunnisa to duk ga baki ɗaya mu taru mu tsoraci mata mata tsakankanin mu da su nisa nisa da kuma hadawa da addu'a annabi Yusuf alaihi salam lokacin da fitinan matan nan ya tunkaro shi bai kafa hujja da cewa ba ina annabin Allah ga tsoron Allah duk ba wannan barin bane yanzu ba shi ake magana ba magana ne na arare a guje a gudu duk tsoron Allah ka tafi annabi Yusuf amma gudu yayi bai tsaya ce ai bari zan nuna mata ni mai tsoron Allah ne wallahi lokacin da zaka zama baka sani ba shi yasa annabi ya ce wattaqun nisa ku tsoraci mata ku taka tsantsan da su nisa nisa duk abin da za ku yi da su ku yi su nisa nisa yawwa ko waya ne ko wane ne ko a islamiya ne ko a makarantar hadda ko a makarantar boko to ka yadda wata tawo tana kilkilce maka murya tana nuhubita murya tana maka kaza tana maka wani hawaye hawayen ƙarya duk na makirci ne na ƙarya ne wata tazo maka da wata matsala duk abin ya baka tausayi to yana ka zo maka da shi ka ce a ce a samu limin malam Usman kai ka yadda ka ce za ka ba da amsan wannan matsala akwai makirci a ciki kai ne kunciya akwai makirci wallahi ka tura ta gurin dattawan malamai su je su saurari matsalolin in da gaske ne za su gani in ba da gaske ba ne za su gani wani bayan Allah ya bani labari cewa wata mata yake wata mata ne wata harka ta musulunta wata mata wata yarinya ta musulunta to sai harka ya shiga tsakaninsu da wannan to daga baya sai take ce mishi malam ni fa kana ganin na fa ban fa da aure kuma bari in ga maka ma ni dai gaskiya kawai tace ka gani nan ka san inda mace mai jinin al'ada take cushe to wallahi tallahi haka nake cushe in na ga dani miji tsiyaya nake tace wallahi tsiyaya nake kullun zaka ga miji cushe kuma ba ni jinin al'ada zuranti in na ga maza kun gane batun da kyau so dan haka dan Allah yanzu ya zata yi ya bata irin shawaran da zai bata to wata rana yace ya dawo gida bayan isha'i ya shigo zauri zai shiga gida ya rufe gida ya rufe zauren gida sai ga an ce salamu alaikum malam wance ne wa shi tana nan a zauri tana ta jiran shi to in ban da rashin mutunci a zaure ne sai ya bazan ce mata kaga ku tana nan dama can ga shi sai mishi shimfida sai in ta gama za ta ba take yi kun gane ai anan kai ba sai an gaya maka ba akwai shari da makirci to Allah ka tsamar da mu daga makircin mata Allah ka tsamar da mu daga sharrun su da duniya da mata Allah ka azurta mu da taka tsantsan da su duk abin da zai kusanto mu na daga al'amarin duniya ko al'amarin mata Allah ka sanya shi ya zama na halal Allah ka tsare mu daga fitina bari mu tsaya anan insha Allah ta'ala zama ta gaba sai mu dora abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe ka gafarta wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh